العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي من البركة نقول لغا يكيرج كينغ رمبوشي أجهر بوشي أولا يمشي نأسبر يومنا هدوغ وتر رمضان هجر المنزل الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دياد دليو هدو دا أربعين دا بقوي wanda kuma yake daidai da 21 ga watan biyu miladiya ta 2026. Muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya da ya sake ba mu wannan dama domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul Nur, wanda muka fara tafsirin aya ta 11 a cikin wannan sura. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله مدعوكين سلكي يتي إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الله جلاله وأن سك زودك أجير كريا عصبة منكم وتجمع شيء دقتكمك لا تحسبوه شرا لكم كذا كويس أمانن سشري نيجريكم بل هو خير لكم شيء الخير نيجريكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم كون متون daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zinubi. Wallazi tawalla kibarahu minhum, wanda ya jibinci kwaza shi, kwaza wannan ƙaryar daga cikin su, lahu azabun azim, yana da azaba mai girma. Ajiya mun fara bayanin sababin saukan waɗannan ayoyi da wannan aya har zuwa aya ta 21, 22, wasu suka ce har zuwa ta 26 a cikin wannan sura. Dalilin saukar wannan aya shine abin da ya faru ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Kage da sharri da wasu daga cikin munafukai suka yi mata da wannan yana da alaka da batun kazafi da aka yi mana bayanin hukuncin sa ayoyin da suka gabata. Ajiya mun fara karanta hadisin ita nana Aisha radiyallahu ta'ala anha da kanta da take bada labarin yadda al'amari ya kasance, kamar yadda al-Imam az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri yaji daga malamansa Sa'id ibn al-Musayyib da Urwat ibn az-Zubair da Alqamah ibn Waqqas da Ubaydillah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud. Waɗannan duka malamansa ne waɗanda su suka ba shi wannan labari kamar yadda suka ji shi daga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Ta ba da labarin lokacin da suka fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin tafiya yaƙi, wanda shi ne yaƙin ghazwatu Bani al-Mustaliq, ko kuma ka ce ghazwatu al-Muraisi, duk ana kiran wannan yaƙi da waɗannan sunaye biyu. Wannan yaƙi malamai sun yi saɓani yaushe ne aka yi yaki, wasu ce shekara ta hudu, wasu ce shekara ta biyar, wasu ce shekara ta shida. Amma mafi yawa daga cikin malaman sira sun ce a shekara ta biyar abin ya faru, bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama zuwa Madina da shekara biyar. Yayin da ya ji labarin su wannan kabila Banul Mustaliq, wanda kabila ce ko wani bangare ne daga cikin kabilar Khuza'a, karkashin jagorancin shugaban su Al-Harith ibn Abi Dirar, sun fara shirye-shiryen za su kawo wa Madina hari, za su kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa hari. Annabi ya aika Buraida ibn al-Husayb al-Aslami cewa ya je tabbatar masa da wannan labarin. Buraida ibn al-Husayb ya je yayi magana da shugaban wannan kabila Al-Harith ibn Abi Dirar, ya kuma samu tabbacin cewa akwai wannan niyyar ta cewa za su zo Madina su yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka Annabi ya ce wa sahabbansa, to mu riga su. To wannan shine dalilin fitar wannan yaƙin. A bisa yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake, idan zai fita yaƙi yakan ɗauki ɗaya daga cikin matansa, to yakan yi ƙura'a idan zai yi tafiya da ɗaya daga cikin matansa, wadda ƙura'arta ta fito to da ita za a yi tafiyar. Bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi musu ƙura'a, sai ƙura'ar nan Aisha ta fito, saboda haka da ita za a yi tafiyar. Saboda haka aka sa ta a cikin al-haudaj, shine darbuka irin fadda ake dora a bayan raƙumi a lokacin, aka sa ta a ciki tana ƙarama lokacin ba ta da shekaru, domin duk dududu a lokacin ba ta fi shekara 13 ba. Aka sa ta a cikin wannan darbuka bayan an je an gama yaƙi an dawo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a hanyar su ta dawowa, aka yada zango, lokacin aka sauke darbukar ta daga kan raƙumi. To da lokacin tafiya yayi, aka yi shela na cewa to kowa ya shirya za a yi gaba, ita kuma a lokacin sai ta tafi biyan bukatar ta a can bayan runduna, wato bayan sansani. To da daddare ne sai sarƙar ta ɓace ta faɗi, bata san sarƙar ta faɗi ba, sai da ta dawo sai ta duba sai ta ga babu sarƙar wuyanta a jikinta, sai to bari ta koma ta duba sarƙar ta inda ta je. Da ta koma, su kuma da suka zo masu ɗawainiya da wannan darbukar tata, suka ɗaga darbuka suka ɗora a kan raƙumi, suna tsammanin tana ciki, saboda a wannan lokacin kamar yadda ta ce mata, wato yadda tana nufin matan sahabbai, ba su yi ƙiba ba, saboda ba a samu isasshen abinci da zai sa su ƙiba ba, kuma ita a lokacin yarinya ce ma ƙarama. Saboda haka ba su yi mamakin rashin nauyin darbukar ba, sun zaci cewa tana ciki, kuma duk cikinsu babu wani wanda zai kwale kira ya ji cewa tana ciki ko ba ta ciki, duk tsammaninsu tana ciki. Saboda haka suka ɗora wannan darbuka suka yi gaba. Ita kuma da ta zo ba ta gansu ba, sai ta ce to bara ta koma inda take, wato ta jira har zuwa watakila idan suka ankara cewa ba ta cikin wannan darbuka za su dawo neman ta, idan suka dawo su same ta inda suka batta, to a nan inda take sai bacci ya ɗauke ta. To nan ne jiya muka dakata da karatun hadisin ta radiyallahu ta'ala anha. To shine ta ci gaba da cewa, وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني قد عرس من وراء الجيش. akwai wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, mutumin kirki kuma ɗaya daga cikin jarumai da sahabbai, shine sunansa Safwan ibn al-Mu'attal. Ya kasance duk sanda aka fita yaki yakan tsaya a can ƙarshen runduna, ƙarshen sojoji, baya kasancewa a tsakiya ko a gaba, musamman lokacin da ake tafiya ko ake dawowa, yakan tsaya a baya, ko da wani zai manta wani abinsa inda aka yi sansani aka huta, wani zai tafi ya manta abinsa, ko wani abu zai fada akan hanya ana tafiya, to yakan dauko wannan abun ya biyo su da shi. Yana daga cikin hidimar da yake yi wa rundunar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka fita yaki. Don haka shi Safwan ibn al-Mu'attil kamar yadda ya saba a wannan yakin ma haka yayi, qad arrasa min wara'il jayb, ya da zango ne a can bayan runduna, wato can a baya. Faddalaja fa asbaha inda manzili, da lokacin da dare ya zo, wato ƙarshen dare, sai ya tashi ya kama hanya ya taho, su kuma sun riga sun yi gaba. Yana zuwa sai ya iso, inda nake, injina na Aisha. Ta ce fara'a sawa da insanin na'imin, sai ya hango alamar ga mutum can a kwance yana bacci. Fa'atani, sai ya zo inda nake, daga nesa da ya hango ni a watar wayar, sai yake cewa ya Nauman qum, ya kai mai bacci tashi. Bai fahimci cewa nana Aisha bacci, ya zaci cewa wani daga cikin sahabbai ne ya yi bacci aka tafi aka barsa. To yana zuwa da ya zo, fa'arafani hina ra'ani, yana gani na sai ya gane ni, ya gane cewa nana Aisha ce. Wa qad kana yarani qabla an yudraba alhijab, alayya, ya kasance kafin a saukar da ayar hijabi, kafin a daina shiga gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana shiga tare da masu shiga yana ganinta. Idan ya shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ganin Aisha, saboda haka ya santa, ya san yadda take, ya san kamanninta. Don haka yana ganinta a wannan wurin sai ya gane ta. Fastayqadtu bistirja'ihi hina arafani, yayin da ya gane ta, yana ganin ita ce, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan istirja'i, wato inna lillahi da ya faɗa, sai ya tada ita daga bacci. Fa khammartu wajhi bijilbabi, sai ta jawo mayafinta, tana ganinsa ita kuma, sai ta jawo mayafinta, sai ta rufe fuskarta. Wanda wannan shi ne abinda matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance suna yi, sanda za su fita suka rufe fuskarsu, kamar yadda bayani zai zo nan gaba. Don haka tana ganinsa, sai ta jawo jilbabinta, wato kamar ka ce hijabinta, sai ta rufe fuskarta. Ta ce wa wallahi ma yukallimuni kalimatan wala sami'tu minhu kalimatan ghayra istirja'ihi, tace na rantsi da Allah, banda wannan inna lillahi da ya faɗa, bai sake min magana ba, ban sake jin kalma ɗaya ta fito daga bakin shi ba. Hatta anakha rahilatahu, har ya sunkuyar da abin hawarsa, abin hawansa. Fa wati'a ala yadiha fa rakibtuha, ya danne kafar abin hawan, ni kuma na hau wannan abin hawan nasa. Fantalaka yaqulu bi ar-rahila, shi kuma ya wuce gaba yana jan akalar wannan abin hawa. Hatta ataina al-jaysha ba'da an nazalu mughirina fi nahri adh-dhahira, har muka iso inda rinduna take a lokacin rana ta take tsaka, ana cikin garjin rana, ana cikin zafin rana. Don haka sun sauka domin su huta, a lokacin muka iso muka same su. Aisha ta ce fa halaka man halaka fi sha'ani, to daga lokacin wanda Allah ya nufa da halaka, ya halaka a game da sha'ani na. Wa kana alladhi tawalla kibarahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wa kana alladhi tawalla kibarahu Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda ya dauki wato ragamar ya jibinci al'amarin kwaza wannan kage, shine Abdullah ibn Ubay ibn Salul, wanda shine ra'sul munafiqin, shine shugaban munafikai kakab a wannan lokacin a Madina. Kuma tun sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hijira zuwa Madina, shi dan kabilar Khazraj ne, mutumin Madina ne, kuma ya fito daga ɗaya daga cikin manyan kabilun Madina, al-Khazraj. To lokacin da annabi ya zo, ana shirye-shiryen a yi masa nadin sarauta ya zama shine sarkinsu gaba ɗaya. Da annabi ya zo, sai ya zanto duka kabilun sun je sun yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama, sai sarauta ta kubuce masa. domin sun ba da shugabancin su gaba ɗaya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi kuma wannan abin shi ya bata masa rai daga lokacin ya kullace Annabi sallallahu alaihi wasallama a zuciya, ya zanto rayuwarsa gaba ɗaya kare ta cikin yiwa Annabi kulle-kulle iri-iri, da shirya masa makirce-makirce daban-daban, da yin baƙaƙen maganganu iri-iri, wasu ma suna zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙoƙarin tada husuma da tarzoma a cikin garin Madina. Hatta a wannan tafiyar da aka yi, ai ba a yi ta an je an dawo lafiya da shi ba, a wannan tafiyar ne yake cewa da in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu minha al-azal, ai a wannan yakin ne, a lokacin ne aka jiyo shi yana fadar cewa idan suka koma Madina sai shi da yake da daukaka ya fitar da mafi kaskanci, yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka yana ta tunanin yadda zai samu abin da zai cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya dana tarko ko ina, yana ta daku ya ga abin da zai yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama illa da shi, abin da zai illanta musulunci da shi. Wanda shi ne wannan ɗabi'ar munafukai a kowane lokaci, suna cikin musulmi amma kuma ƙoƙari suke yi koyaushe abin da zai kai musulunci da musulmi ƙasa. Saboda haka cutarwarsu ta fi cutarwar kafirin da yake waje. Shi dama an san kafiri ne, kuma dama an san maƙi ne. Saboda haka kowa yana kaffa-kaffa da shi, amma waɗannan an saje da su, ana tare da su, da su ake sallah a masallaci, da su ake fita hajji, da su ake fita yaƙi wani lokaci, da su ake komai. Da haka komai na musulunci da su ake. Shi wani Abdullahi ɗan Ubay ibn Salul yana ɗaya daga cikin waɗanda suke kama sahun gaba su zauna. Idan Annabi yana huduba su ne ma suke tashi suna kirari, suna cewa za su ba wa Annabi kariya da jininsu. Amma kuma babban munafiki ne. Shi ka ga ba cika baki shi ne san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ba ka cika baki ka ce kai sai manzon Allah ba. A'a. Me kake yi na ka ɗaukaka sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ka ba shi kariya, ka ba wa addini shi kariya? Wannan shi ne abin da ake bukata, ba kullum ka yi ta cika baki ba, amma kuma kullum aikinka yana zaman matsayin zagon ƙasa ga abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gina a shekara 23. To saboda haka yana ganin da na Aisha radiyallahu ta'ala anha akan abin hawan Safwan ibn Mu'attal, yana jaye da ita shi kenan sai ya saki wannan munar maganar tashi, wannan ƙaryar sai ya sake ta a lokacin, ce to gashi nan ana mata kallon mutumiyar kirki ashe kashe gashi shi suna da wani haɗin baki da wannan mutumin. Daman can an ce saurayinta ne, daman can an ce masoyinta ne, suna soyayya, to gashi nan ashe sun je sun ɓoye, sai yanzu gashi suka zo suka shigo cikin musulmi. Don haka sai ya saki maganar. Dan uwansa munafukai su ma suka yi ta yaɗawa, kuma har abin ya shiga bakin wasu daga cikin musulmi da ba su yi taka tsantsan ba, yayin da ake yaɗa jita-jita suka saɓa, su ma suka riƙa faɗa, ba wai su suka yi maganar ba, amma sun riƙa kwazata. Kun ji kuwa abin da ake ta magana a kansa a gari, wai an ce kaza-kaza-kaza. Wannan ta shiga bakin wasu daga cikin musulmi kamar yadda za mu gani. Aisha ta ce faqadimna al-madinata, muka zo Madina, muka iso Madina, fashtakaitu hina qadimna al-madinata shahran, nayi rashin lafiya wata guda a cikin lokacin da muka dawo Madina. Har zuwa yanzu Aisha bata san me yake faruwa ba radiyallahu anha, bata san abin da yake faruwa ba. Bayan an dawo gajiyar tafiya da kuramniyar tafiya, ta sa ta faɗi rashin lafiya, ta yi wata guda ba ta da lafiya. Wannasu yufiduna fi qawli ahli al-ifki wa la ashuru bi shay'in min zalika, mutane suna ta yaba didi da wannan kagargiyar ƙarya, ana ta yada ta cikin gari, amma ni ban san abin da yake faruwa ba. Ta ce wa huwa yuribuni fi waji'i anni la a'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki, amma abin da yake dan sa min shakka cikin al'amari na shine lokacin da nake wannan rashin lafiyar, abinda na saba gani na tausayawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai naga ya ragu. Ta san yadda suke da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama, da irin ƙaunar da yake mata, da irin idan ba ta da lafiya yadda yake nuna damuwarsa a kanta. to wannan karan da ba ta da lafiya sai ta ga damuwar ta dan rabu to wannan sai ya sa mata wani abu a ranta take cewa innama yadkhulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yusallim kawai abinda annabi yake yi a daidai lokacin da ba ni da lafiya zai shigo yayi sallama thumma yaqulu kayfa tikum sannan yace ya kuka kwana tabbayar da zai yi kenan ba zai tsaya ya zauna yayi magana da ni ba mu tattauna wanda da ya saba yin haka amma yanzu kawai in ga leko yayi sallama sai yace ya kuka kwana shikenan daga nan sai ya tafiya sa to abin sai ya fara damunta take cewa wala ash'uru bi sharri fadhaka yaribuni yace wannan abin ya sa mun shakka ya sa mun kokonto wala ash'uru bi sharri amma ban san me wani sharri ne yake gudana ba ban san wani abu da yake gudana a kaina ba a cikin gari ba ta san labarin ba hatta kharajtu ba'da ma naqahtu wa kharajat ma'i ummu mustah qibala al-masani'i tace sai da bayan na murmure daga rashin lafiya sai na fita tare da ummu mustah wata dattijuwa ce tazo sai suka fita tare da nana Aisha radiyallahu anha zuwa wani guri da ake kira Manasi a cikin garin Madina ne a wannan gurin da daddare mata suka fita domin biyan bukatar su a lokacin tace wa huwa mutabarrazuna shine wajen biyan bukatar mu shine wato ba hayar mu a wannan lokacin wala nakhruju illa laylan ila laylin a daidai wannan lokacin ba ma fita sai dare zuwa sai dare wato sai dare dare muka fita sai kuma wani daren za mu sake fita yace wazalika tace wazalika qabla an nattakhidha al-kunuf qariban min biyutina ce a lokacin kafin mu yi ban dakuna a kusa da dakunan mu a lokacin larabawa da farko haka suke wanda ita ce al'adar su kafin su fara yin ban dakuna a cikin gidajen su ko kusa da dakunan su idan za su fita biyan bukata to sukan fita bayan gari su mata sukan bari sai da daddare sai su fita take cewa wa amruna amrul arabil uwal fit tanazzuh al'adar mu ita ce al'adar larabawan farko da wajen fita bayan gari domin biyan bukata wa kunna nata'azza bil kunuf an natakhidha inda biyutina muna ganin muna kyankyamin a ce mun yi ban dakuna kusa da dakunan mu suna kyankyamin wannan saboda haka sai dai a fita can bayan gari a biya bukata a dawo su kuma mata sai su fita da daddare tace to haka a lokacin biki to da dare yayi zan fita sai wata wannan mata ummu mustah sai ta zo sai muka fita tare tace fantalaqtu ana wa ummu mustah wa hiya bintu abi ruhb ibn al-muttalib ibn abd manaf sai muka fita ni da ummu mustah ummu mustah ya take ga abu ruhum shi kuma da yake da ga al-muttalib ibn abd manaf mahaifiyarta kuma ya take ga sakhr ibn amir wato ita ir khalati abubakar ce wato ir innar abubakar ce wannan shine dangantakar mistahu da za labarin sa zai zo nan gaba da ayat da ta sauka akan sa wala ya'tali ulul fadl minkum wasa'ati shi wannan mistah a dangantakar sa da sayyidina abubakar uwarsa wato mahaifiyarsa mahaifiyarta khala ce wato inna take ga sayyidina abubakar saboda ta ya hadu da sayyidina abubakar ta bangaren mahaifiyarsa wabnuha danta kuma shine mistahu ibnu usafa ibnu abbad ibnu al-muttalib wannan shine danta fa aqbaltu ana wa bintu abi ruhum qibala baiti hina faraghna min sha'rina to bayan sun je sun gama abinda za su gama sun dawo sai za su nufi gida fa atharat ummu mustah fi mirtiha ummu mustah tana tafiya sai ta harde da bayafinta da lullubinta sai ta harde saboda haka sai ta tafi za ta fadi budar bakinta sai ta ce ta'isa mistahun mistahu kai yayi asara ya tabi ya halaka wato sai ta kira danta sai ta ce ya halaka ko ta yi masa mummunar addu'a fa qultu laha sai na Aisha ta ji wannan addu'a da uwa take yi wa danta mara kyau sai ta ce bi'sa ma qulti tare da wannan abin da kika faɗa kina uwa mahaifiya ki yi wa danki wannan mummunar addu'a atusubina rajulan ka shahida badran yanzu kiya zagi wato mutumin da ya halarci yakin badar shi wannan mistah danta da shi aka yi yakin badar ko kun san waɗanda suka yi yakin badar yan gatan Allah ne su ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ce la'alla Allah tala ala ahli badr fa qala amalu ma shi'tum qad ghafartu lakum Allah ya yi tsinkaye zuwa gare su ya ce ku je ku yi abin da kuka so na gafarta muku saboda haka wasu ne da Allah subhanahu wataala ya musu alkawarin gafara don haka suna da daraja to shi mistahu yana daga cikinsu sai gashi kuma mahaifiyarsa tana masa wannan mummunar addu'a tana ta'isa mistahu su ce atasubbina rajulan ka shahida badran ya riƙa faɗar mummunar magana kina ɓacin mutumin da ya halarci yaƙin badar qalat sai mahaifiyarsa ta ce ai hanta awalam tasma'i ma qala yace ke yarinya baki ji abin da ya faɗa ba ne qultu sai Aisha ta ce ma za qala me ya faɗa ne qalat Aisha ta ce fa akhbaratni bi qawli ahli al-ifki dan da dan ta kwashe labarin duk abin da yake a gari ta gaya a lokacin da yana da Aisha ta san me yake faruwa bayan abu yayi ta wawo a cikin gari tsawon shekara tsawon wata guda ana ya madidinta bata san me yake faruwa ba tare tana gida ba ta da lafiya amma kuma ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza mata sai wannan fitar da suka yi da wannan matar ta kira sunan danta ta la'ance shi Aisha ta yi mamaki ya zaki la'ance mutumin da ya je Badar ta ce baki ga abin da ya faɗa ba lokacin ta kwashe labarin gaba ɗaya ta gaya mata irin ƙage da ƙazafi da ake yi mata fazdattu maradan ila maradi Aisha ta ce nan da nan rashin lafiyarta sai ta ƙaru dole ta ƙaru wannan babbar tuhuma wannan babban ƙazafi matar ma'aikin Allah annabin Allah a jefe ta da irin wannan babban magana abu shakka ba ƙaramin wato rauni aka yi a zuciyarta ba mutuwarta sai ta fi mata alkhairi akan jin wannan labarin da ta yi saboda haka sai ta ce sai rashin lafiya ta ƙaru akan ta farko falamma raja'tu ila baiti yayin da na koma gida shi yayin da na koma gidana fa dakhala alayya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa sallama annabi ya shigo gidana yayin sallama thumma qala kayfa tikum yace ya kuka kwana ya sake yin irin tambayar da ya sake Aisha ta ce to a lokacin sai na ce da shi a ta'zanu li an ati abawayya kayi min izini in je wajen iyayena in tafi ga iyayena qalat ta ce wa ana hina idhin uridu an atayaqqana al-khabara min qibalihima ta ce abinda yasa da nemi ya bada izini in tafi wajen iyayena so nake in je tabbacin wannan labarin haka yake kuma sun san da labarin wannan shi ne yasa na buƙaci annabi ya min izini in je wajen iyayena fa adina li rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya min izini fajitu sai na zo na same su fajitu abawayya na samu iyayena fa qultu li ummi sai na ce mahaifiyata ya ummata ya mama ma yatahaddathu an-nas wai wani irin labari ne mutane suke bayarwa wani irin zance mutane suke yi a kaina to daga nan mahaifiyata ummu ruman sai ta ce da ita ya bunayya hawwini alayki ya ke 'yata ki kwantar da hankalinki fa wallahi na rantse da Allah laqalla ma kanat imra'atun qatt wadi'atan jamilatan inda rajulun yuhibbuha wala hada ra'iru illa kathrna 'alayha sai ya ta ki kwantar da hankali yana da wahala a samu mace mai kyau irin naki da take auren miji da yake santa kuma take da kishiyoyi face sun ta nuna mata tsana wala shi ne abinda mahaifiyarta ta kira ta gaya mata ta ce ki kwantar da hankalinki da wahala a samu mace kyakkyawa mijinta yana santa kuma tana da kishiyoyi face kishiyoyin da sun nuna mata tsana da yasa Ummu Rubad ta mai da abin maganar kishiya an san dai sha'anin mata su dai maganar kishiya maganar nan ga daga inda ta fito wani munafiki ne babban munafiki shi ya kirkiro ta ya kwatsa ta ya gwaza ta ya yada ta kuma aka yi ta yawo da maganar amma Ummu Rumman da ta tashi yi wa Aisha magana ba ta kawo maganar munafikai ba sai ta ce duk macen da take da kyau kuma mijinta yake son ta tana da kishiyoyi to kishiyoyin da ba su kyale ta ba abin da yasa ta yi wannan maganar Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda aka sani ita ce matar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kauna a cikin matansa dan an tambaye shi wa kafi so a cikin matan ka yace Aisha tambayar sa ma akai man ahabbu an-nasi ilaik qala Aisha wa kafi so cikin mutane yace Aisha ita tambayar yace a ina nufin cikin maza yace babanta saboda haka akwai kishi da yake gudana na dabi'a wanda dabi'a ce ta halitta da Allah ya halicci mata da shi ba laifi bane ba zunubi bane matukar dai ba a keta dokar Allah ba a cikinsa to akwai Zainab bintu Jahsh wadda ita ma take alfahari a cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa daga saman bakwai Allah ya daura aurenta tace duk ku iyayenku ne suka daura aurenku da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma ni Allah ne daga saman bakwai lamma qada minha Zaid wa Tara zawajinaka haka Allah ce yayin da Zaidu ya gama zama da ita sai muka aura maka ita Allah ya ce muka aura maka ita saboda ka tana alfahari da wannan cewa ku dukkanin zawajakum aba'uku wa ana zawajani rabbul izzati min fawqi samawati sab'i samawati
Allahu
ku iyayenku ne suka bada auren ku amma ni Allah ne saboda ka ita ce mace ɗaya tak da take gasa da Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce wacce take kamar yadda Aisha tace ita ce wacce take tusami ne inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to duk da cewa wannan maganar da ta fito Allah ya tsare bakin Zainab bintu Jahsh bata kutsa cikin wannan maganar ba ba a jita a bakinta ba amma akwai yar uwarta Hamnatu bintu Jahsh ita kuma Hamna tana ta yar uwarta kishi saboda haka ita ma sai ta dauki maganar sai ta rika yadawa tana yin wannan dan waita ta yar uwarta haka ita kuma daga wannan bangaren ne ita kuma matsalar ta samu to wannan shine dan abin da ita Ummu Rumman ta ji cewa ga yar uwar Zainab tana yada maganar sai ta dauka cewa to watakila da hada baki suka yi sai take ce mata ki yi hakuri mijinki yana son ki kuma Allah ya baki kyau ya miki kyau Aisha radiyallahu ta'ala anha tana ɗaya daga cikin mata masu kyau a zamanin su shi yasa lokacin da Sayyidina Umar ya ji labarin cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama wai saboda ya musu ba daidai ba har suna yin fushi ɗaya ta yi fushi ta ƙi magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam har dare yayi ta kwana ta yi ne wai ba ta kula Annabi wai bai ƙara mata kuɗin cefane ba ko bai bata abin da ta tambaya ba wanda duk ya san yadda annabi ya zauna da matansa to zai samu siyasar zama da mata ko nawa ne
na'am
annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada karantarwa a cikin kowane bangare na rayuwa saboda kada Allah ya hada shi da mata a zamantakewarsa da su ya bada darasi mai yawa da al'ummar musulmi za su koyi yadda za su zauna da matansu lafiya to idan ya zanto matar annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya zanto annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah yake ji da shi matarsa za ta yi fushi da shi to ina kai a wadan matarka ta yi fushi da kai in ka tana cewa manzon Allah ma wanda annabi ya yi fushi da kai matsala ne shi yasa lokacin da matar sayyidina Umar yana magana tana magana in yayi magana sai ta mayar masa wanda ba su saba da haka ba su larabawa musamman Qurayshawa sai take sai yake ce mata yanzu ke ce ina magana kina mayar mu ina fada kina fada sai ta ce to kai awa manzo Allah ma matansa haka suke masa yace Allah ta ce Allah kuwa sai ɗayansu ta yi da ba ta yi wa manzo Allah magana ba ya ce sun halaka yanzu ba sa tsoron Allah ya yi fushi da fushin manzansa ya yi fushi da su da fushin manzansa da wai Allah ya yi fushi da annabi ya yi fushi da ita Allah kuma zai fushi da ita shi ba nan da nan ya tuna ƴarsa Hafsa da take aure a gidan ya je ya same ta ya tambaye ta abin da aka gaya masa gaskiya ne ta ce haka ne to jan kunnen da ya mata ya ce kin ga kake yadda wannan yarinyar da take da kyau tafi ki kyau kuma annabi yake son ta ta rude ki kije ki fada cikin halaka kun san da Hafsa da Aisha kansu daya saboda sai yake gargadin ta kattabewa Aisha tana da kyau kuma annabi yana son ta fi haka saboda ka tace zaga tayi wani abu ita ba ta kwaikwaye ta الشاهد شيء أم رومان أن أنت كي جاي ما تتشوا أي دم ما تشد تكي ركوا إلى الناس كم أنت تكي سنتا كم أتنا ركي شوي تولى بذاس قال تباك قال سي عائشة تشي قلت سبحان الله وقد تحدث الناس بهذا ينزل من مجان الدمتاني سكر سكي تفر أكينا أجري أكينا ta kin ga kenan ta samu tabbaci akan abinda ita ummu muslah ta gaya mata qalat fa bakaitu tilka al-layla hatta asbahtu la yarqa li dam'un tace a daren nan haka nayi ta kuka hawaye bai tsaya mun ba har garin Allah ya waye ولا اكتحل بنوم بني بچي با ثم اصبحت ابكي نواي غري ina ta kuka wannan yake nuna maka irin damuwar da ta shiga damuwa ce ba kankanuwa ba a zarge ta da irin wannan babban laifi tana matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma tana da matsayi da makana a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma mahaifinta yadda yake sayyidina abubakar wanda shine mutum na daya a fadar manzo sallallahu alaihi wasallam bai daraja a ce kuma ita ce ake zargi da wannan abu babu shakka wannan abu ne mai zafin gaske saboda haka tun daga lokacin ta kama kuka tayi ta kuka har garin Allah ya waye bata daina kuka ba wada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ali ibn abi talib wa usama ibn zaid hina istalbatha alwahy wa hawa nan lokacin kusan wata guda ya shuɗe Allah bai saukar da wahayi akan batun ba Allah ya rike wahayi malaika jibrilu bai zo ya ce abin nan ba haka bane abin nan ƙarya ne annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin damuwa wannan zai nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi kirkira alqur'ani ba da shi yake kirkira alqur'ani tuni sai ya faɗi ayoyin kawai shikenan a wuce amma ya zauna wata guda ana ta yama ɗiɗi da matarsa da ya fi so a garin Madina da wani laifi mai muni mai ƙazantar gaske laifi mai munin gaske haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu wata guda cikin wannan damuwar. Wata guda Jibrilu bai sauko da wahayi ba, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo Ali ibn Abi Talib, ya kirawo Usama ibn Zaid, ya nemi shawarar su fi firaqi ahlihi, ce ya suke gani ya hakura da auren nan tsakanin sa da na da Aisha. Shi dai baya zarginta, bai taba ganin wani abin da ya sa shi shakka akan ta ba. Kama ga gari magana ta cika gari, gashi kuma alqur'ani bai fito ya wanke ta ba, saboda shi yana ganin zaman lafiyar sa kawai, yace ya sauwake mata ta koma gidansu. Amma bai suka gani. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود. أسامة لتاشبا والنبي صلى الله عليه وسلم شاورة سيلا أكريد أبن ليسني نتشوى ننائشا وانككيات فلككيات يلا نتبت ونا ألنسا baya da kokonto akan ta, sannan kuma baya da kokonto akan cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana son ta. Haka sai ya bada shawarar da tayi daidai da wannan abin da ya sani a ransa. Ya san Aisha radiyallahu ta'ala anha wankakkiya ce, ya san ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana son matarsa, da haka sai ya yi la'akari da wannan wajen bashi shawara. Faqala, sai ce ya rasulullahi, ce ya ma'aikin Allah, hum ahluka, iyalanka ne, wala na'lamu illa khairan, ba mu san wani abu tantare da su ba sai alheri. Sai ya tsaya iyanan, ce iyalanka ne, kuma mu ba mu san komai dangane da su ba sai alkhairi. Saboda haka babu wani zargi da tuhuma da muke da su dangane da muke da ita dangane da su. Wa amma Ali ibn Abi Talib, shi ko Ali dan Abu Talib, fa qala, sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, lam yudayyiq Allahu alayka, Allah bai matsa maka ba, Allah bai kuntata maka ba, wan nisa'u siwaha kathir, akwai mata suna nan da yawa banda ita, bai ce saki ta ba, sai ya ce Allah dai bai takura maka ba, bai matsa maka ba, bai kuntata maka ba, sannan ba ita kadai ce mace ba, amma sal aljariyata tasduqka, ka tambayi yarinyar nan da take aiki a gidan, za ta gaya maka gaskiya. Idan kuwa kula cewa shi Usama ya dubi yanayin anana Aisha, ya dubi yanayin soyayyar da annabi yake mata, kuma ya tabbata cewa anana Aisha ba ta yi wannan laifin ba, saboda haka sai ya bashi shawarar da ta dace da wannan. Shi kuwa sayyidina Ali ya lura da abin da yafi zama maslaha ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin. Shi maslahar annabi ya duba ba wai magana na Aisha ba, a shi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita daga damuwa yake nema masa. An fahimta?
Na'am.
Saboda haka shi ta bangaren Aisha ba wanda yake duba ba. Aisha ta yi laifi ba ta yi laifi, shi duk wannan ba shi ne a gaban sa ba, kuma shi ma bai tuhume ta da laifi ba. Amma me zai kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam kwanciyar hankali, hankalinsa ya kwanta ya samu nutsuwa, shine kawai ya ajiye wannan mata ya nemi wata ya aura. Wannan shine abin da ya faɗa, tunda cewa da na Aisha ba ta ji daɗin wannan ba, ita ke bada labarin, kuma labarin gashi ne ya zo kunnanta, kusan ba ce aka bada shawara a sake ta, wanda kuma ya fi kowa, mijin da ya fi kowa ka ce ya sake ta, ba ta ji daɗi ba, duk da ba fitowa ya ƙarare ce a sake ta ba, cewa dai Allah bai matsa maka ba, kuma akwai wasu mata ba ita ba. Amma kuma sai abin nan, sai to gaciya ya ce amma ka tambayi yarinyar da take aikace-aikace, ita ce Barira, ka tambaye ta tasdukka, za ta gaya maka gaskiya. Qalat, Aisha ta ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Barira, nabi ya kira Barira. Barira ita ce wadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kudin fansarta, baiwa ce ga wasu, suka dora mata kudin fansa, tazo ta ga yawa nana Aisha, nana Aisha tace za ta biya, da suka sharɗanta cewa suke da wala'i, wato koda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta biya kudin fansar, to tana karkashin su, inda za ta mutu su za su ci gadar ta, wanda kuma ba haka abin yake ba a shari'a. Tazo ta ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi yace je ki saya ai alwala'u liman a'atak, wala'i yana ga wanda shi ya yanta, ke kika yanta ta da kudin ki, saboda su je su sharɗanta duk sharaɗin da za su sa, sharaɗi ne wanda yake batil, yayi ci karo da shari'a, ba zai yi amfani, baya da itibari. To kissar yanta ta, kissar yanta Barira ta kasance ne shekara ta 8 bayan fatu Makka. Saboda me? Saboda a cikin kissar akwai inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amminsa Abbas, yake cewa amminsa Abbas, yake cewa yanzu baka mamaki Abbas, baka mamakin yadda Mughis shine mijin Barira yake tsananin santa, dan lokacin yana binta kwararo kwararo, yana kuka saboda bayan an yanta ta, to tana da dama ko ta zabi zama da shi, shi da shi bawa ne shi Mughis mijinta, ko ta zabi zama da shi ko kuma ta zabi kanta auren su ya kare, saboda haka sai ta ce ita kanta za ta zaba. Annabi ya ba ta shawara, yace ta tausaya masa, yace ya Rasulullahi shawara kake bani ko umarni? Manzo Allah yace a shawara ce, tace to ni na zabi kaina, ba ta zauna da bawa ba, saboda ta zauna da bawa duk ƴaƴan da ta haifa bayi ne, saboda haka sai ta zabi kanta. To shi kuma haka ya dinga binta kwaroro kwaroro, yana kuka yana kama kafa dan Allah ta dawo gare shi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abbas, baka mamakin irin yadda yake son ta kuwa? Annabi yana tausaya masa. To zuwan sunan Abbas shi ya nuna mana cewa kissar ta faru bayan, dan Al-Abbas bai yi hijira zuwa Madina ba sai bayan shekara ta 5, sai bayan fatu Makka a lokacin da yayi hijira zuwa Madina. To zuwan sunansa a cikin kissar Barida ya nuna cewa an yanta ta bayan shekara ta 8. To shi yasa wasu sai suka dauka cewa an batan Barira a cikin kissar wannan, duk da wannan shekara ta 5 ake cewa ko ta 6, an batan Barira anan suke ganin kamar kuskure ne. Ibn al-Qayyim yana daga cikin wanda yake zaton kuskure ne, to ba kuskure bane, dan tana yiwa kamar yadda Taqiyuddin as-Sibti yake faɗa, tana yiwa tana zuwa gidan nana Aisha tana dan taya ta aikace, saboda haka ba wai lalle cewa bata san nana Aisha ba sai bayan ta yanta ta, ai dan ma suna da wannan alakan ne yasa ya tazo tana neman a taimaka mata da kudin fansa. To saboda haka sai sayyidina Ali ya ce a tambaye ta, tunda ita tana tare da nana Aisha kullun a gurin ta take, a tambaye ta taga wani abu tare da ita wanda bata yadda ba, za ta faɗi gaskiya. Sai manzo Allah ya ce ai Barira, har ra'aiti min shay'in yaribuki min Aisha, shin kin ga wani abin da yasa miki kokonto game da Aisha? Yake tambayar ta. Qalat lahu Barira, sai Barira ta ce wallazi ba'athaka bil haqq, na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya. In ra'aitu 'alayha amran qattu aghmisuhu 'alayha akthara min annaha jariyatun hadithatu sinni tanamu 'an ajini ahliha fata'ti dajinu fata'kulu, tace na rantsi da wanda ya aiko ka da gaskiya, ba wani abu da na gani tattare da ita wanda zan aibanta shi, zan ce bai yi ba, sai kawai kasance wacce yarinya ce karama, kamar yadda muka ce shekarunta lokacin ba su 13 ba, yarinya ce karama, takan ɗauki ƙulli na abincin da za a dafa a gida ta ajiye ta je ta kama bacci har dabba ta zo ta cinye ƙullin. Ci wannan shi ne na sani irin abin nan na sakacin yara, saboda ka ga ƙulli ya kamata kula da shi ta ajiye shi inda ya dace, sai ta ajiye shi sai ta je ta kama bacci, sai akuya ko rago ko tinkiya su cinye, ta ce to wannan shi ne kawai na sani ya Rasulullah. Kaga kenan yarinya ce wacce ke bari'a, ba wani abu a ranta na shashanci ko na sharholiya. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تجي bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan shaida daga wajen waɗanda suka santa, kowa ya faɗi alkhairinta, kuma shi ma daman ko da dai bai taba tuhumarta ba a zuciyarsa, bai taba zarginta a zuciyarsa ba, sai ya zo masallaci, ya zo ya hau minbari, fasta'zara min Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, ya nemi a kawo masa ƙarshen wato hanzari game da Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, shugaban munafukai. Zalla ya ce yana kan minbari, ya ce ya ma'ashar al-muslimin, man ya'azirni min rajulin qad balaga adahu fi ahli baiti, waye zai kawo min ƙarshen hanzari na mutumin da cutarwarsa ta zo hatta gidana cikin iyalina, cutarwarsa ba ta tsaya a kaina ba, yanzu ta zo har cikin iyalina, waye zai yanke min hanzari daga wannan mutum? Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khairan, zalaci wallahi ban san wani abu tare da iyalina ba sai alheri, ban san wani abu ba tare da iyalina sai alheri. Wannan shaida ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su gaba daya. Saboda kaga babu wani abu na zargi ko kadan a cikin zuciyarsa, amma an cika gari da labari. Saboda kai ce waye zai yanke min hanzari daga mutumin nan wanda cutarwarsa bata tsaya a kaina ba, bata tsaya akan addinin da nazo da shi ba, har sai ta dangana zuwa ga iyalina. Fa qama Sa'd ibn Mu'adh al-Ansari, sai Sa'd ibn Mu'adh wanda shi ne sayyidul Aws, ce kabilu manyan kabilu guda biyu ne a Madina wanda annabi ya zo ya tarar da al-Ausu da al-Khazraj, kuma annabi ya zo ya same su ba sa ga miciji shekara da shekaru suna fada yaƙe-yaƙe ne a tsakaninsu. Zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam shi haɗa tsakankaninsu, fa'allafa baina qulubihim, suka zama ƴan uwan juna, wannan faɗace-faɗacen ya zo ƙarshe. To akwai Sa'ad ibn Mu'adh da shi ne sayyidul Aws, shi ne shugaban ƙabilar Aws, ƙama sai ya tashi ya ce ya Rasulallahi ana a'azuruka minhu ya Rasulallah, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa, zan kawo maka ƙarshen hanzarinsa ya Rasulallah. In kana min al-Aws darabna unuqahu, in daga cikin kabilan mu yake Ausu za mu sare masa kansa. Wa in kana min ikhwanina al-Khazraj, in kuma daga cikin ƴan uwan mu Khazraj ne, amartana fa fa'alna amraka, to ka ba mu umarni kawai daga aiki da cikawa. Yana faɗar haka sai shugaban Khazraj ya tashi, wato sai wannan hamiyya, hamiyatul jahiliya, sai ta motsa da daman Larabawa yadda suke ji da kabilanci ba kankanin abu bane, har yanzu kuma taba kabila ba karamin abu bane a gurin Balarabe, taba kabilarsa. Saboda haka sai Sa'ad ibn Ubada shi ma sai ya miƙe, sai ya ce kazabta al-amrullahi la taqtulu, ƙarya kake wallahi baka isa ka kashe shi ba, wala taqdiru ala qatlihi, ba ka da ikon ma kashe shi. Wato yana ganin in ma wani laifi ne kai ba kai ne za ka yi masa hukuncin ba, kuma annabi ba zai bar hukuncin a hannunka ba, sai dai mu da muke ƴan uwansa mu za mu yi hukuncin, amma ba kai ba. To na al'amura suka nemi su rikice, hayaniya ta nemi ta tashi, kun ga duk tasirin aikin munafukai. A lokacin Usayd ibn Hudayr shi ma ya tashi ya ce wallahi sai mun kashe shi, shi kuma ɗan Ausu ne shi ma, ce wallahi sai mun kashe shi, ce wallahi ba za ku kashe shi, wallahi sai mun kashe shi, kai munafiki ne. To shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa baki, ya yi ta ƙoƙarin kwantar musu da hankali, yana cewa su yi shiru, su yi shiru, su bi a hankali, har dai aka samu su kai shiru. Kuma za mu yi shiru a nan insha Allah sai zuwa gobe, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, abinda muka yi na dai na kuskure kuma Ubangiji ya yafe mana. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.